الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 22 ga watan Safar shekara ta 2436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne ba da fi yan tambayoyi suka iya gabata na'am alaikum
salam
na'am
zan ke garin sa koi sun rajin wa kuma da sai ma da sai kuma wali ma da suna wannan ya
haraka tsuwa wai tambayar dan uwa shine dangane da abin da ya gabata a darasin mu na sunan Tirmidhi domin mun karanta babin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen walima to shine yake cewa su da yawa yakan ga dan uwa idan an musu aihuwa da safe sukan shirya abinci su gayyaci jama'a ayi walima ya dace ko bai dace ba ita walima ta suna akwai magabata waɗanda suke ganin halaccin yinta irin su al-Imam Ahmad Ibn Hanbal da sauransu suna ganin ba laifi akan shirya abinci a suna ayi walima kuma su ma abinda ma suke nufi shi ainihin namun sunan shine za a dafa a shirya abinci na musamman a gayyaci jama'a su ci an gane ku amma hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah yayi walima ta suna babu amma su suna ganin ba laifi akan iya yi kamar yanda mun zano nau'ika na walima kusan nau'i 8 an gane ku wanda nau'i 7 kin gaba ɗayan su sun halatta ɗaya ce haramtacciya ita ce wadda ake yi wato ta makoki ma'ana in an yi mutuwa irin abincin da ake shiryawa a gidan da aka yi mutuwa wannan walima ce wadda take haramtacciya don haka shi namun suna a wajen su al-Imam Ahmad da sauransu suna ganin ba laifi akan dafa abinci a yi walima amma al-Imam Malik Allah ya ji kansa cewa ni ina kyamar namun suna a maida shi walima me yasa sai ya ce namun suna ya ce ɗaya yake da naman layya waye taɓa yanka layya ya zo ya gayyaci jama'a ya ce ku zo a yi walima idan ka raba abin da za ka raba saura sai ka shigar da shi cikin gida to ya ce naman suna ɗaya yake da naman wannan naman layya yanda za a dafa a ci a gidan da aka yi aihuwar a ba maƙwabta da abokan arziki a matsayin kyauta a ba talakawa da miskinai a matsayin sadaka amma a dafa shi a yi walima al-Imam Malik cewa ni ina ki ina kyama me yasa saboda babu hadisi marfu'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya taɓa yin walima ta suna to amma in ka koma irin cikin alkafi na al-Imam Ahmad na wannan alkafi fi fiqh al-Imam Ahmad na Ibn Qudama al-Maqdisi haka in ka koma cikin al-Mughni shi ma da tabi ne na Ibn Qudama akan fiqh ta mazhabin Hanabila anan sun tabbatar da cewa halaccin walima ta suna akan iya yi dan haka dai a takeice ba laifi bane ba an gane ko kai yar jami'a da safi ka gayyaci jama'a su ci da rana ayi abinci a gayyaci jama'a su ci wannan ba laifi bane a inda giza yake saka shine taron fatiyar suna shine mun yi bayani mun maimaita ba so dai ba so bi ba wannan matsayin sa bid'a ne saboda fatiyar suna an dauke ta a matsayin ibada ibada ko ba ta tabbata sai an samu dalili alqur'ani ko sunna haramun ne ka zo da wani abu da sunan ibada matukar baka da dalili a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka koma nan dukkan tattafan da muke karantawa na fiqhul malikiyya ka dauka tun daga iziyya shine farkon littafin da ya fara bayani game da hukunce-hukuncen suna kaje risala kaje irshadus salik wanda ake kiran shi askari kaje aqrabul masalik kaje ashalul masalik kaje muktasar khalil da sauran littattafai na malikiyya gaba dai waɗanda suka yi bayani akan wato hukuncin suna babu wanda yayi bayanin cewa a ran bakwai a zo a tara malamai da sunan fatiyar suna babu an gane ko ba a kofar gidan da aka yi aihuwa ba ko a masallaci baya halatta ka dauke kazanta daga kofar gidanka ka kai dakin Allah ka kinsa dan haka maganar wai karabo an bayan sallar asuba alaga ta malam an na samu karuwa a sanya ni cikin addu'a wannan kwata-kwata bayyana asali in aka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an masa aihuwa ne a cikin dare da aka wayi gari washe garin aihuwar an gama sallar asuba sai yake ba sahabbai labari yake cewa jiya daren jiya an haifa mun da kuma na sanya masa sunan babana shine Ibrahim alaihi salam kaga a washe garin aihuwar ne ya ba su labarin ba a ran bakwai bane bai su da sassafe bayan asuba yace mallam ai muna an mun aihuwa a sana a cikin addu'a kwata-kwata wannan bai ya dacewa idan aka ma aihuwa duk wani wanda ake kwadayin karbuwar addu'a sa salihin bawa a dauki dan takam-takam a kai masa ya ma dan addu'a a dawo da shi idan kwa ya sauke muku ya je shi ku dauko masa daye masa addu'a cewa Allah ya sanya masa albarka in ma bai zo ba daga can lokacin da aka bashi labarin an masa an mana aihuwa ya maka addu'ar cewa an sanya masa wannan Allah ya sanya masa albarka addu'a ta yi an gane ko ai fada muke muna maimaitawa addu'a in abi cha muke wanda yake kabari ma iske shi take wannan ku haka ne dan haka duk dalilin da suke fakewa da shi akan tarin suna babu dalilin da zai iya zama hujja shi kanshi hadisin Muawiya ibn Haida al-Qushayri ba Muawiya bane ke nihi hadisin wannan Yas ibn Muawiya an gane ku hadisin Yas ibn Muawiya hadisin Muawiya an gane ku Muawiya lokacin da aka haifa masa da Iyas amma ba Muawiya ba Ibn Abi Sufyan shine Muawiya Ibn Haida lokacin da aka haifa masa da mai sunan Iyas sai ya shirya abinci na musamman sai ya gayyaci jama'a daga cikin jama'ar da ya gayyata ba Muawiya Ibn Haida Muawiya Ibn Haida wannan shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Muawiya Ibn Iyas an gane ku Muawiya ibn Iyas tabi'i ne shi wannan Muawiya ibn Iyas lokacin da aka masa aihuwa ya shirya abinci sai ya gayyaci wasu daga cikin jama'a wanda a cikin jama'ar da ya gayyata har akwai sahabbai da aka zo bayan an ci abinci shi Muawiya ibn Iyas al-Muzani sai yace to ku yi addu'a suka daga hannu suka yi addu'a yace ni ma zan yi addu'a ku ce amin ya daga hannu yayin addu'a akan cewa Allah ya sa mata shi albarka to wannan hadisi ne sahihi kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta sanadin sa a cikin littafi wannan Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari to illa kasancewar hadisi ne al-mawquf. Idan aka ce hadisi al-mawquf shine hadisin da ya taka burki akan tabi'i, duk hadisin da ya taka burki akan tabi'i bai isa ba kan sahabi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda ake kiran shi al-hadisul mawquf. An gane ko? Al-hadis wannan ba al-mawquf ba nake ne, al-hadisul maqtu, hadisi ne al-maqtu. Akwai bambanci tsakankanin al-mawquf da al-maqtu, wannan bambanci tsakanin al-maqtu da al-munqati. Idan aka ce al-munqati hadisin da aka samu datsewar sanadi, imma a farkon sa ko a tsake tsakin sa ko a ƙarshen sa. Idan aka ce al-maqtu hadisin da ya taka burki akan tabi'i, wanda ya taka burki akan sahabi, shine ake kira da al-mawquf. Kuskure ne muka yi a farko. Al-mawquf shine hadisin da ya taka burki akan sahabi, fada ta sahabi ko aikin sa. Amma in aka ce al-maqtu hadisin da ya taka burki akan tabi'i, fadar sa ko aikin sa. Idan aka ce al-hadisul marfu shine fada ko aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko abinda aka yi a gaban sa ya tabbatar bai yi musu ba, to shi hadisi al-maqtu yakan iya zamantowa sahihi, yakan iya zamantowa da'if. To wannan hadisi ne al-maqtu, kuma hadisi ne ingantacce. To illa kasancewar hadisi al-maqtu ba hujja bane a cikin addini. An gane ko? Cewa tabi'i wane ya aikata kaza ko ya ce kaza ba hujja bane a cikin addini. Hujja al-Qur'ani da sunna da ijma'i na malamai, sannan kiyasi in ya cika sharuɗansa. Wannan hudun su ne hujja a addini, wanda ake kafa hujja da su. Don haka hatta da fadar sahabi, malamai sun tafi akan cewa ba hujja bace a cikin addini. A inda takan iya zama hujja sai idan ba a samu wani sahabi ya saba masa. Idan wannan sahabi ya ce kaza, wannan ya ce kaza, gaba ɗayan su ba wanda fadar shi za ta zama hujja. An gane ko? Idan sahabi aka samu ya yi magana ko ya aikata aiki a cikin sahabbai gaba ɗaya, ba a samu ba wanda ya saba masa, to wannan a wajen wasu malamai yakan iya zama hujja. Amma waɗannan hudun da muka zana su ne al-adillatu shar'iyya. An gane ko? Al-Qur'anul Karim, sannan as-sunna an-nabawiyya, sannan al-ijma, sannan al-qiyas bi shurutihi. To dan haka kasancewar shi wannan hadisi na wannan na Muawiya, na'i Muawiya ibn Iyas al-Muzani, hadisi ne al-maqtu, ba hujja bane a cikin addini. Kuma ko da zai iya zama hujja a cikin shi, babu wajhud dilala akan tarin suna a ran bakwai, saboda ba a ran bakwai bane ne. Abinda suke yi ne a ran kwana uku, wanda ake kiran shi kauri, wanda anan ma ana yin shi. An gane ku? Shine ya shirya abinci ya gayyace su suka ci, a ran uku ne ake yin shi. Don haka wannan hadisi da suke rabawa da shi don cin karan su ba babbaka, wai su nuna cewa ai taron fatiyar suna yana da asali a cikin addini, kwata-kwata babu hujja a cikin sa wannan hadisi. Hadisi ne al-maqtu. Wanda ya karanci wannan fanni zai koma wajen malaman hadisi ya tabbatar da cewa da wajen malaman wannan usul, hadisi al-maqtu ba hujja bane a cikin addini. To anan shi Muawiya ibn wannan ibn Iyas yayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba. Wanne za mu dauka ana? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi bai yi ba, sahabban sa bai yi ba. Kaddar cewa ma wai yakan iya zama hujja, to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba, barin shi shine sunna. Domin ita sunna kala biyu ce, akwai sunna fi'iliya, akwai sunna tarkiyya. Duk abinda manzon Allah ya aikata sunna ne, duk abinda manzon Allah ya bari, barin shi sunna ne. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi kiran sallah ba, bai sa aka tada ikama ba a sallar Idi? Kaga ai yin kiran sallah a sallar Idi da tada ikama a sallar Idi wannan bid'a ne. Kenan barin shi ne sunna, kenan sunna ce tarkiyya. Daina yin kiran sallah da tada ikama a sallar Idi sunna ne, yin kiran sallah da tada ikama a sallar Idi wannan bid'a ne. Don haka malamai suka ce sunna ta kasu kashi biyu, akwai sunna fi'iliya, akwai sunna tarkiyya. Aikata duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata, in dai bai kebanta da shi ba, wannan sunna ne. Barin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari, kuma tare da cewa babu abinda zai hana shi ya aikata abun, to barin wannan abun sunna ne. To don haka abinda muke so mu gane, kasancewar wannan shine kawai ayi masa addu'a, kuma wannan duk wanda ka hadu da shi masoyinka ka bashi labarin cewa ka samu karuwa, ko ta hanyar sako na waya ka aika musu message, duk wanda ya karanta yayi addu'a Allah ya sanya albarka, wanda ya samu damar zuwa yaje a dauko masa jinjiri yayi masa addu'a, wanda ake kyautata wato zatan samun karkuwar addu'ar sa a dauki dan takanas akai masa yayi masa addu'a, kamar yadda sahabbai suke daukan jinjiran su suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu addu'a, kamar yadda Ummu Sulaim lokacin da ta aibu ta ba Anas dan Malik dan ya dauka ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya tauna da binu ya masa tahniki, ma'ana ya lakuta masa ya hade, sannan manzon Allah ya sanya masa suna Abdullahi, sannan ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya masa albarka. Dan haka kenan maganar ko a zo ko wannan masallaci da asuba kwata kwata wannan bai da asali, a ran bakwai kawai iya abin da yake suna a shar'anci, kowane littafi ba ma na hadisi ba ka koma, ba ma na fiqh ba, ba ma na hadisi ba na fiqh ma ka koma, iya abin da yake suna a ran bakwai a aske kan jinjiri. Idan an aske kan jinjiri, idan lokacin wallaha yayi bayan hudowar rana da minti 15 sai ka kada rago ka yanka shi. In ka riga ka bayyana ma jama'a sunan jinjiri tun a ran da aka haife shi, ko tun kafin a haife shi ma ka ba su labari, dama matata tana da juna biyu, in ɗa namiji ne aka samu to sunan shi Abdullahi, in diya ce mace sunan ta Fadima, ya halatta tun kafin a haifa maka da, ko tun kafin kai aure ma ka ce in nayi aure idan na samu ɗa namiji zan sa masa sunan shi wani, in diya mace ce sunan ta wani wanci. Zakariya alaihi salam kafin Allah ya bashi da ya bashi albishir din sunan dan, ya Zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naji Allahu min qablu samiya, haka Ubangiji ta'ala ya faɗa mana lokacin da Maryam alaihi salam mahaifiyarta ta haife ta take yanke ta sanya mata suna. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim, ga wato Suhaib ibn Sinan ar-Rumi kafin yayi aure ya aihu manzon Allah ya masa kinaya Abu Yahya, an gane ku? To dan haka in ba a riga ba aka bayyana ma jama'a suna a baya a ran bakwai, duk wanda aka hadu da shi sai a fada masa jinjirin nan da muka samu karuwa an sanya masa suna wani, shine kawai a yanka rago a aske kan jinjiri a ambata sunan shi idan ba a ambata ba a baya. Wannan gashin kan jinjiri da aka aske sai a dora shi kan sikili na makira, nauyin da ya bada sai a yi sadaka da gwalgwadon nauyin gram na azurfa ko na zinare, duka kwata-kwata baya wuce gram 2 zuwa 3, in a azurfa ne duka kudin da za ka yi sadaka da shi bai kai ba jikka 3, kamar yadda dan uwa wanda yake da wannan sana'a shi ya tabbatar mana da haka. Shi kuma gram na zinare wajen jika 16 yake, jika 16.5 ne ina shi gram kin, ba jika 16 ba, jika 15, jika 15 haka gram kin yake, shi kuma kwata-kwata baya wuce gram 2, in yayi tsanani ne gram 2.5 zuwa 3. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul guyu, mun tsaya ƙarshen hadisi na Abdullahi ibn Umar, Allah ya ƙara musu yadda, ke cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ba hadisin ibn Umar ba, hadisin Jabir ibn Abdullahi al-Ansari, Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa naha nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وتجادر ابن عبد الله الأنصاري الله إكرم سيدايك تشوى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وتمزن الله صلى الله عليه وسلم يا يهني دنغني دا wani nau'i na ciniki wanda ake kiran shi al-mukhabara. Al-mukhabara shine kamar yanda mai gona zai bayar da gonarsa zuwa ga wani ya ce masa ga gona, nemo iri ka shuke ta, ka nome ta, idan kaka yayi iya abinda aka girba na amfani za mu kasa kashi uku, ni mai gona ina da kashi daya, kai da ka zo da irin ka kai wahala kana da kashi biyu. An gane ku, wannan shine ake kira da al-mukhabara, kenan bada hayar gona, amma fa ba kudi ba za a baka kai mai gona. Shi wanda ka bashi gona zai je ya nemo iri ya shuke gonar ya noma ta, idan an samu amfani a kaka sai a kasa, kai mai gona kana da wani kaso, shi yana da kaso, kamar yadda kuka yi yarjejeniya a farko. To wannan haramu ne, an gane ko, haramu ne, wanda galibi a yau ma akwai irin wannan nau'i na ciniki ana yin shi. Akwai dan uwa a cikinmu wanda ya tabbatar mun cewa shi yana da gonakai da ya baro a ƙauye, ya ba ƴan ƙauye, ƴan uwansa a ƙauye cewa su noma, amma ya musu sharadin do a kaka kuwa ga adadin bakunan da zai kawo masa. To wannan haramu ne, baya halatta. Me yasa? Saboda anan akwai rudi. Wannan ka sanya shi ya kawo, ka bashi kasa kawai, ya je ya nemo iri ya shuka, yayi wahala. Idan Allah ya kaddara cewa shekara ce ta bari, ba shekara bace ta amfani, anan me zai biyo baya? Damuwa da jin haushi ga shi wanda ya amshi wannan gona, domin bai amfana da komai ba, komai bai amfana da shi ba. Amma kai mai gona, menene taka ta rage? Ba abin da ya rage. To dan haka kasancewar wannan baya halatta, iya abin da za a yi sai dai ka zo ka bada hayar gonar ka. Iya yanda kuka yi rajejeniya, zan baka hayar gonar nan a jikka 50 ko a jikka 40 ko a jikka 60 ko a jikka 100. Wannan ya halatta, in baka kudi tsaba in dau hayar gonar ka, in yaso in je in nemi iri in shuka kayana. Amma maganar cewa in zo in nemo iri in shuka, in an samu amfani kana da kaso kaza ina da kaza, wannan haramun ne kwata kwata, baya halatta. Mun gane al-mukhabara kenan. Sannan nau'i na biyu shine al-muhaqala. Idan aka ce al-muhaqala, wato shine kenan sayar da, wato alkama a cikin kaikanta, ko kuma mu ce sayar da amfani a cikin kaikansa kenan, kafin a sussuke a sheke, kafin a sussuke a sheke, wannan haramun ne a sayar da shi. Kamar misali, ga ya alkama ce a cikin kaikanta, ko hatsi ne a cikin wannan kishi, to sayar da shi wannan haramun ne, baya halatta. Iya abin da yake ka'ida, dole a sussuke, in an sussuke a san kenan tiya nawa yayi, sannan a auna a sayar da shi. Amma haka a cikin kaikansa, wannan haramun ne, baya halatta. Idan ku ka dauka, ai haka ake yi a ƙauye, zaka ga ana sayar da damin hatsi ko kuma sango na hatsi a sayar da shi, ka bada kudi a baka, shin an san tiya nawa ne zai? To wannan shine ake kiran shi da wato al-muhaqala, wannan kwata kwata haramu ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani, kenan sayar da amfani a cikin kaikansa, sawa'an hatsi ne ko dawa ne, ko dawa ce ko wake ne, ko alkama ko shinkafa ko ma menene, inda yana cikin kaikansa, haramu ne a sayar da shi. Sannan nau'i na uku wanda manzon Allah ya haramta a cikin hadisin shine al-muzabana, wanda al-muzabana bayani tuntun ya gabata a kanta. Idan aka ce al-muzabana, wato shine sayar da maga da busasshen dabino. Kai ne kake da gona ta dabino, ga dabino ya zama danye ya goge, an gane ko, kafin a yanko shi sai mu zo mu yi ciniki, wannan dabino naka gaba daya nawa zaka saida mun shi? Sai ya ce ba ni tiya 100 ta dabino busheshe, sai in ce zan baka tiya 80 ko kuma 70. To yin wannan ciniki haramun ne, baya halatta. Danyen dabino da busheshe haramun ne a sayar da shi, an gane ku? Abun bai takaita ba ga dabino, domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali dangane da dabino a hadisin da ya gabata, domin shine abin da suke nomawa, anan shine kayan amfaninsu. Kamar yanzu misali, hatsi gashi ba a yanke ba, gona ce ga ya hatsi yayi kai yayi komai sai a zo a yi ciniki zan baka bahubiyar ka ba mun amfanin gonarka ne in yanki to wannan kwata kwata wannan ciniki haramu ne sawa'an yana danyensa ko kuma ya bushe shine ake kira da al-musabana ma'ana shine kenan bai'ur rubabi bitamr sai da sayar da maga da dabino wanda yake bushashe bitamr liyabis kenan ka bada dabinnanka da dabino wanda yake kenan bushashe ayi cinikin wannan to wannan haramun ne sai yace wa an bai istamarati hatta yabudu wa salahuha haka nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da sayar da ƴaƴan itace sai idan ninsu ta bayyana an gane idan nina bata bayyana ba to wannan haramun ne a sayar da shi misali kai ne kake da gonar dabino dabinan nan yayi diya amma ba su goge ba suka zama maga domin in ya goge ya sanya alamar nina aka samu wani bangare daga cikin gonar to ya halatta a sayar da dabinan gaba daya amma kafin ya nuna to wannan haramun ne kamar misali mu yi da abinda muke shukawa anan kamar yanzu misali gona ce wannan ta hatsi hatsi ya hudda kai yayi kumshi haramun ne a sayar da shi ko ya fara tsaki ma'ana ya fara fito da kwaya ko yayi timu amma bai riga ba ya nuna alamar bushewa na cewa ya nuna to wannan haramun ne a sayar da wannan me yasa saboda Allah yakan iya kaddara wata musiba ruwa ya tsaya wannan amfani ya kasa kaiwa anan kaga kai da ka sayar masa ka amfana amma shi bai amfana da komai ba kenan anan ka zalunce shi kamar yanda a hadisi da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan ni dayan guze karbi wato kudin dan uwansa an gane ku shine yake cewa a ra'aita in mana Allahu samara manzon Allah yace ba ni labari idan har Allah ya hana ƴaƴan itacen su kai wato lokacin ninsu bima yastahillu ahadukum mala akihi manzon Allah yace a sababin mi ɗayan ku zai halitta ma kansa dukiyar dan uwan shi kaci dukiyar shi kai ka amfana da dukiyar shi shi bai amfana da komai ba to dan haka anan shine sai yace hatta yahudu wa salahu hasininar ƴaƴan itacen ya bayyana sannan ya halatta a saida amma kafin su nuna haramun ne a sayar da su idan an tabbata wani bangare a cikin gonar ya bayyana alamar nuna to wannan an tabbata da izinin Allah zai kai koda ruwa ya tsaya shine sai yace wa Allah tuba'a manzon Allah yayi halin a sayar da kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka zana yace illa biddinari wad dirham wato sidi da dirhami wato da kuɗi an gane ko sai dai da dirhami da kuɗi yanzu misali idan ka dauka farko ita al-mukhabara ya halatta ka zuba kuɗi ka dau hayar gona domin ka noma amma ayi sharadin cewa abinda aka samu na amfani a cikin shi za a fitan ma da mai gona ka san shi wannan baya halatta amma in zo in jinka maka kuɗi in amshi gonar ka domin in noma wannan ya halatta haka ne idan ka dauki al-muhaqala kin sayar da wato abinci a cikin kaikan shi in kuɗi ne wannan ya halatta ka bada kuɗi ka sayi dame ko ka bada kuɗi ka sayi sango amma a ce wannan dame kiya nawa zaka bai in baka wannan dame wannan haramun ne baya halatta an gane ko kenan mu gane a bangaren cinikin abinci a cikin kaikansa da nau'in abinci jinsin shi wannan baya halatta amma in kuɗi ne za a zuba a saya wannan ya halatta haka nan al-muzabana dabino wanda yake kan ƴaƴansa kafin a yanki to wannan in kuɗi ne za a zuba a saya ya halatta amma inda dabino ne bushashe wannan baya halatta me yasa saboda in waccan maga ta bushe za ta ja da baya kuma yaya za a iya tantance adadin abin da yake saman itace da wanda yake ƙasa wannan aunanne ne an san gwalgwaran shi wancan ko an jahilci gwalgwaran sa haka nan amma shi abin da ya shahi ƴaƴan itace ko da kuɗi ne bai ya halatta a saya sai ninsu ta bayyana an gane ko wannan na ƙarshen shine yace wa Allah tuba'a illa biddinari kada a sake a sayar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa manzon Allah yace sai da dinari wa dirham dinar bayani ya gabata kuɗaɗen da ake kirawa da zinare sune ake kiransu da nanira duk kuɗin da ake kirawa da azurfa sune ake kiransu da rahil mufradin sa kenan shine dirham manzon Allah sai yace illa al-araya yace sai dai araya araya jami'i ne na ariya, a Hausa suna kirawa darawa, ma'ana kai ne, kamar yadda bayani zai zo akan ta nan yau yau a darasin mu ne, insha Allah za mu ga menene ake nufi da araya. Shi ne anan malam sai fassara al-muhaqala, sai ya ce bai'ul hindati fi sumbuli habi hinda, sayar da alkama a cikin kaikanta da alkama wadda take sussukakka, shi ne baya halatta. Kenan ba a sayar da daman hatsi da hatsi wanda yake aunanne, ko sanho na hatsi da hatsi wanda yake aunanne, amma in saya ne za a yi da kuɗi, wannan ya halatta. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والستون بعد المئتين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مالا الله يجيك أنسى كيف أه وأن الحديث ندري بيود ستين دهدو riwaya ta Abu Mas'ud, shine Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi, manzon Allah ya yi hani game da cin kudin kare, ma'ana ka sayar da kare kai amfani da kudin, wannan haramun ne kwata kwata, baya halatta a sayar da shi. An gane ko? Karin bayani zai zo nan gaba. Sai ya ce wa maharil bagi, wato da sadakin karuwa. An gane, idan aka ce albagi, wato ita ce karuwa, jam'unsa shine bagaya. Karuwanci ko sai ka ce albiga, kamar yanda yake cewa Ubangiji ta'ala yake faɗa, wala tukrihu fatayatikum alal bigai, kada ku tilasa bayinku akan yin zina cewa su je su yi zina su kawo muku kuɗi. Kaga fa a nan bayi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake hana waɗanda suke masu gidansu kada su tirsasa su akan cewa su je su yi zina su kawo musu kuɗi, kamar yadda aka samu wasu munafikai suna yin haka, waɗanda suke da bayi sai su kasa su cikin gari su watsa su su je su yi zina su kawo musu kuɗi. Wanda wani iyazu billahi al'amura sun cakuɗe, kamar yadda ƴan wasu suke bada labari, akwai uwayen da basu san inda aka sa gaba, kawai iya abinda suke bukata diyas ta je ta kawo musu kuɗi, kuma sun tabbata ba ta da wani kayan sayarwa wanda za ta je ta kewaya ta sayar da shi ta kawo musu kuɗi, iya kawai abinda suke bukata ta je ta kawo musu kuɗi. Wannan haka ne, akwai shi ya tabbata a cikin jama'ar da addini yake karanci a cikinsu. To abinda ake nihi da maharul bagi, wato shine sadakin karuwa, an ambace shi cewa sadaki wato tajawuza. Me yasa? Saboda shi kanshi aure da Allah ya shar'anta mana, wannan kudi da kake badawa, ko mu ce wannan dukiya da kake badawa a matsayin sadaki, a sanadiyarta ne Allah ya halitta maka kusantar wannan mata ta hanyar saduwa. An gane ku? Don haka ai ya gabata a darasinmu na ranar Asabar, maza Allah yake cewa fa in dakhala biha falahal mahru bi mustahalla min farjiha, a hadisin da Aisha Allah ya karrama ta yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, ayyu mamra'atin nukihat bi ghairi izni waliha fa nikahuha batil. Maza Allah sai yace fa in dakhala biha falahal mahru bi mustahalla min farjiha. Maza Allah yace duk matar da aka aurar da ita ba tare da izinin waliyinta, an gane ku? Maza Allah yace wannan aure na tabbatacce ne sai da manzon Allah ya maimaita su. Idan ko wanda ya aure ta ba tare da izinin waliyinta yayi gaggawa ya shiga daki da ita, manzon Allah ya ce na gare ta duk abin da aka ambata na sadaki a sanadiyar halitta gabanta dai. To dan haka ita ma karuwa tana karbar wannan abin da ake bata na dukiya a sanadiyar halitta gabanta, an gane ku? Amma fa ba dan Allah bai halitta shi, ya halitta ma kansa abin da Allah ya haramta masa. To shine can Ubangiji ta'ala yake fada, yanda suke fada ga Maryam, suke cewa walam, an gane ku? Maryam take cewa walam aku bagiya, take cewa ni ban zaman tuwa mazinaciya. wannan ma kana abuki mura a sau'in wa ma kanat ummuki bajiya ma kana abuki mura a sau'in wa ma kanat ummuki bajiya suke cewa ke maryam yaya zaki zo da dake ba ni aure ba alhali babanki ko ba wato mugun mutum bane mazinaci an gane ko mahaifiyarki bata zamanto mazinaciya ba shine anan yace wa maharil baki kenan da sadakin karuwa wa hulwanil kahin maza Allah sai yake cewa wa hulwanil kahin wato da kudin ciran magani kenan na guka ko kuma da sallamar guka in aka ce hulwanil kahin kahin wato shine kenan kudin guka wanda ake biyan shi a matsayin gukanci dai shi lafazin hulwan anan an kiraye shi hulwan wanda lafazin hulwan an ciro shi ne daga alhalawa alhalawa ma'ana abu wanda yake mai zaki dan haka halawar da ake so sai ake ce mata halwa me yasa aka ambaci cewa kudin ciran magani na boka ko sallamar boka ake kiran shi alhulwan domin abu ne wanda yake samun shi ba tare da wahala ba dan haka zaka ga dandalin ya tara dukiya kuma kashe ta hallo babu wahala a takaice a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana wato nau'i uku daga cikin ciniki gaba ɗayan su harabu ne an gane ko abu na farko shine samanul kan wato kudin kare kamar yadda karin bayani zai zo a hadisi na gaba sannan abu na biyu wato shine maharul baki kenan sadakin karo ma'ana kudin karuwa dan haka duk wanda ka tabbatar da cewa ba kaman miya bace ba bata zama dan koda bata kama daki ba a matsayin karuwa to cin kudin ta baya halatta an gane ko baya halatta haka kawai ba aiki ba kamata ta sallame ka haka kawai ta dauka ta baka baya halatta saboda duk abinda Allah ya haramta to cin irin waɗannan kudade haramu ne baya halatta wanda Abubakar Allah ya kara masa yadda yana da wani yaron shi ma'ana bawan sa ne bawan ya taba ma wani bokanci kafin Allah ya azurta shi da musulunci wata rana wanda kuma addini na Allah bawan shi yake zuwa ya je yayi aiki idan ya samu abinda ya samu ta hanyar waɗannan kudade Abubakar yake cin abinci da kudaden da wannan bawon nashi yaje yayi aiki idan ya kawo masa da shi yake cin abinci wata rana yaron sai ya hadu da wani mutum wanda ya masa bokanci tun a lokacin jahiliya ma'ana kafin Allah ya azurta shi da musulunci ya masa bokanci kuma alhali bai iya bokanci ba ma'ana ya masa diba sai ya hadu da shi sai ya sallame shi wannan sai ya kawo ma Abubakar Abubakar Allah ya kara masa yadda bayan ya ci abinci ya gama sai shi yaron nashi sai yake bashi labari yake gaya masa yace ka san kowane irin abinci ne ka ci menene na kawo sai yace akwai wani mutum tun kafin na musulunta na masa bokanci amma fa ba dan na iya bokanci ba na masa diba alhali ni ko ban iya diba ba kawai yaudarar shi ne na dau hankalin sa wanda su kansu yan diba haka suke fada galibin su ce suke hankalin mutum muke dauka an gane ko mu dauki yanayin sa ai sun karanci mutane babu abinda muke gani haka wani ya tabbatar ma wani malami yace kawai idan ka zo hankalinka muke lura da shi sai mu ce kaza ne kuma sai ka ce eh ko haka ne ko kuma ka zamanto kana kai kawo akan abin daga kaga abin ya dan tabbata shikenan sai ka ce ai dama haka aka ga yamu to shine yace na masa bokanci amma ba dan na iya diba ba yaudarar sa ce kawai ne shine yau na hadu da shi ya sallame ni take yanki Abubakar ya sanya yatsotsin sa cikin baki ya nitsa sojan magogoran shi ya amayo duk abin da yake cikin cikin sa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta kulwanul kahin wato shine kudin boka kenan kudin da yake amsa a madadin bokancin da yake kenan in aka ce hulwanul kahin shine kenan mayu'u dal kahinu ala kahanati abinda ake ba boka a matsayin bokancin da cin irin waɗannan kudade haramu ne don haka bayani ya gabata ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana hanyoyi daban-daban akan harshen manzonsa na sana'a ga ta kala-kala wanda mutum zai iya nemi dukiya, wanda ita ko dukiya ba yanda za a yi a tara ta sai ta hanyar Allah ya halitta. Duk dukiyar da aka tara ta ta hanya haramtacciya ko ta taru sunanta wato ya za ta sheke yanda ake shekar da kura, kuma koda bata sheke ba Allah zai jarrabi shi wannan bawa, ba zai amfana da ita a nan duniya, ba zai amfanar da wani ba, kuma za ta zame masa hukuma a gobe kiyama, domin dukiya ce haramtacciya wanda Allah ya zare albarka daga cikin ta. Dan haka hadisi sahihi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Maza Allah yake cewa ku san da cewa ran sarki shine Jibrilu, ma'ana ran da Allah ya tsarkake shi game da dukkan wani datti da wani aibi. Yayi busa a cikin zuciyata wanda nau'i ne daga cikin nau'ikan wahayi, shine yace anna nafsan lalle duk wata rai lan ta muta ba za ta mutu ba hatta tastakmila rizqaha sai ta cika arzikin ta iya abinda Allah ya yanka mata, ba wanda zai tafi lahira ya bar arzikin sa daidai da kwaya daya a duran kasa, duk abinda Allah ya yanka maka sai ka cinye. Sai yace wa tastawi ba ajalaha, kuma sai ta cika ajalinta kwanukan rayuwa da Allah ya yanka ma bawa sai ya cike zai bar duniya. Aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya mutu ya mutu a lokacin sa, ko kashe shi akai sabani ga mu'tazila suka yi amfani da hankalin su suka ce wanda aka kashe an gaggauto da ajalin sa ne, inda za a bar shi ai zai ci gaba da rayuwa. To mu aqidar ahlus sunna wal jamaa ko kashe mutun akai to wannan ya mutu ne a ajalin sa, Allah ya riga ya yanke bakin iya kwanukan da zai yi a rayuwar sa, shine yace wa tastawi ba ajalaha. Sai manzo Allah yace fattaqullaha wa ajmilu fi talab, maza Allah yake cewa ku ji tsoron Allah, ku kyautata a wajen nema. Sai yace wala ya hamilannaku mustibba'ur rizqi an taqulubuhu bi ma'siya fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'ati aw kama qala. Maza Allah yace kada jinkirin arziki ya kai ku ku ringa neman shi ta hanyar da Allah ya haramta mu, domin arziki na Allah ne, abinda ke hannun Allah ko ba a samu shi dole sai an masa biyayya. To dan haka sana'a mai daraja mai matsayi Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana ɗaya daga cikin su akwai saye da sayarwa, ka kawo kaya ka kasa ka tsare, wanda yake da bukata ya zo ya zuba kuɗi ya saya. To dan haka wannan duka abubuwan nan guda uku haramu ne, ba sa halatta. Dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cin kuɗin kare haramu ne, sadakin karuwa haramu ne, kenan ta dau kuɗi ta baka wannan haramu ne, baya halatta ka ci. Amma in misali kai ma'aikaci ne, ma'ana kana da sana'a ka zo ta ce kaza nake bukata kai mu, idan kamata ta biya ka wannan ka amsa ne a madadin aikin da kamata wannan ba laifi bane, in dai ba aikin da Allah ya haramta cewa ayi ne. An gane ko? Shine sai ya ce wa ulwanul kahin, wato da kudin, wato shine boka. To abinda me ake nihi da boka? Idan aka ce boka shine malamai suka ce huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal, wanda yake bada labari dangane da wasu al'amura na gaibu waɗanda za su faru nan gaba, shine ake kira boka, wanda zai bi wasu hanyoyi ya magana da shaydanin sa, ko ya zuba diyan muri, ko ya zana ƙasa ya baka labarin abinda zai zo nan gaba, wani al'amari na gaibu. To wannan shine ake kira da boka. Wasu malamai suka ce wanda zai baka labarin abin da ke cikin zuciyarka wannan boka ne, yace ai wani kaza ya kawo ka, kuma kaza ne kake da bukata, ko kaza ne aka maka, ko kuma nan gaba zaka samu kaza, za a maka wani matsayi, ko za a maka kaza, ko zaka samu kaza. Duk wanda zai bada labarin abin da zai zo nan gaba, to wannan sunan shi boka, ko da bai ce boka bane ba. Bambancin shi da boka, shi wancan boka yana da gajiran wando da yar abiyatar bakaki da wata hula mai diyan muri, ya zauna a gindin tsamiya da wani kacau-kacau a hannunsa, ka zo ya kiraye aljannunsa ya zuba diyan muri ya yi maka diba ya yi maka wannan. Duk wanda zai bada labarin abinda zai shi ya zo, to wannan sunan shi boka, domin ya yi da'awar gaibu. Gaibu ku sani ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu gadan faqad a'zama 'ala Allahi ta'ala al-firya wallahu ta'ala yaqulu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'atsu. Duk wanda ya rai cewa zai bada abin da zai wakana nan gaba daidai da second daya, tace hakika yayin ki ƙarya mai girma ya jingina ma ubangijinsa, domin ubangiji ta'ala ya faɗa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah, ce da su duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai ba wanda ya san gaibu banda Allah. An gane ko? Idan aka ce gaibu, duk abin da ya fake game da jinka da ganinka da dafawarka da shinshinarka, wannan shine ake kira gaibu. Abin da ba za ka iya ganin shi da ido ba, ba za ka iya dafa shi da hannunka, ba za ka iya shakar shi da hancinka, ba za ka iya jin shi da kunnenka, to wannan sunan shi gaibu. Duk abin da zai wakana nan gaba sunan shi gaibu. Da abin da ya wuce ba a gabanka ba aka yi, kuma ba labari ba aka baka, wannan shi ma sunan shi gaibu. An gane ko? Ubangiji ta'ala yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'atsun. Akwai al-arraf, idan aka ce al-arraf shi ma wannan suna ne wanda yake na boka. An gane ko? Malamai suka ce al-arraf ismun lil kahin wal munajjimi war ramal wa nahwihim. Wato yin aka ce al-arraf suna ne wanda yake na boka, da wanda yake mai diba taurari, da mai shafe kasa ya zana, da makamantansu, wannan su ne ake kira da al-arraf. Wanda shi ko galibi al-arraf a wancan lokaci shi sai in abu ya bace ko an sace abu sai a zo a tambaye shi, sai ya bada labari cewa a yi wuri kaza, a je wuri kaza za a samu. To da al-arraf da al-kahin duka ma'anarsu ɗaya, ma'ana ta kowace hanya in dai mutum zai biya ya bada labarin abin da zai wakana, to wannan sunan shi bokanci. Cin irin waɗannan kuɗaɗe haramu ne. An gane ko? Al-hadithul kenan. Don haka ita shari'a tana haramta duk wani abu wanda ke akwai cutarwa a cikinsa, wanda dukkan waɗannan sana'a ɗaya daga cikin wannan hukun gaba ɗaya kowace haramtacciyar sana'a ce. Al-hadithul khamis wa sittuna ba'da al-mi'atayn an Rafi ibn Khadija radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala thamanul kalbi khabith wa maharul baqiy khabith wa kasbul hajjami khabith. Wato Rafi ibn Khadija, Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya faɗa thamanul kalbi khabith, manzon Allah yace kudin kare khabithun, manzon Allah yace mummuna ne. An gane ko? Kazamta ne, najasa ne. Sai yace wa maharul baqi khabithun, manzon Allah yace sadakin karuwa, ma'ana kudin da ake bata domin ayi shashanci da ita, manzon Allah yace khabithun, shi ma wannan kazamta ne, najasa ne. Sannan sai yace wa kasbul hajjami, manzon Allah yace kudin da mai kaho yake karba. An gane ko? Wanzami wanda yake bugun jini, wanda yake kaho. Idan aka ce hajjam shine kenan wanda yake yin kaho, amma in wanzami iya sana'ar shi kawai shine aski, wannan ana kiran shi hallaq. Hallaq sunan shi kenan mai yin aski, amma wanda yake mai yin kaho hajjam ake kiran shi, wanda zai dan tsatsaga jiki ya kafa kaho ya yauna ya tsotso jini, wanda wayin haka shine ake kira al-hijama. Shine yace wa kasbul hajjami khabithun, manzon Allah yace kudin wanzami mai yin kaho, manzon Allah yace shi ma kazanta ne, najasa ne. Amma fa kada kai tsaye kawai ka yanke hukunci ka ce ashe wanzanci haramu ne kai gaba ka faɗa, bayani zai zo nan gaba. Kenan anan ya zana mana abubuwa uku. Na farko dai yace thamanu al-khalbi khabithun, manzon Allah yace kudin kare yace kazanta ne, najasa ne. Sai yake cewa sannan kuma sadakin karo yace shi ma kazanta ne, najasa ne. Haka nan kenan kudin da wanzami mai yin kaho yake karba, manzon Allah yace shi ma kazanta ne, najasa ne. To dangane da ita wannan gaba ta farko, malamai sun kai sun kawo dangane da kudin kare. Magana ta farko, duk da cewa ita ce ma magana tabbatacciya, kudin kare haramun ne, cin kudi sayar da kare haramun ne, ka sayar da kare ka ci kudin wannan haramun ne. Kaga anan hukumar musulmi ce Allah ya saka wuta mata da alkhairi, ta yi iya kokari. Anan duk wanda suke yan ina da kare, idan sun tara garken karnuka, haramun ne a hukumance ka ɗauke su a mota ka yi su wurin su, ka kai su ba sai dai daga can bakin iyaka su hawo mota. Amma anan cikin ƙasarmu duk wanda aka kama za a hukunta shi, dan Allah ya haramta cin kare kuma ya haramta kudinsa, haka nan sukurin shi gidan shi da zaka yi haramun ne, bai ya halatta. An gane ko? Baya halatta. Dan haka kenan anan sai malamai suke tabbatar mana da cewa haramun ne sayar da kare, haramun ne cin kudinsa. Me yasa? Saboda kasancewar kare baya halatta mutum ya rike shi sai karnuka kamar guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuge, wanda shari'a ta tuge ba laifi mutum yana iya rukun su. Na farko shine kare wanda yake na farauta, wanda kai sana'arka shine farauta. Akwai wanda farauta ita ce sana'arsa, to shi mahorauci ba irin farauta ba wannan tamu, wanda kawai wasa ne ba. Mutum yana da motoci, yana da wani abu, sai ya fita daji da karnuka wai farauta zaya. Wanda yake talaka bashi da sana'a illa farauta, wannan shi ya halatta ya rike kare, ko kare dubu zai iya rikewa domin yin farauta, wannan shi ya halatta. Sannan amma duk da cewa ko da kana da wadatar, in dai har ka ɗauki ita farautar sana'a ka ce ka je ka nemi abinci, wannan ba laifi bane ba. Amma haka kawai irin tawargi a fita da karnuka da wannan, wannan kwata-kwata baya halatta. Shine yace na farko kenan kare wanda yake na farauta. Na biyu wato shine kare wanda yake kiwon dabobi, ma'ana wanda za a gama shi da dabobi ya kura su ya kai su makiyaya. Idan sun gama kiwo sannan hannu shi zai sayo su gaba. Idan wata ta ware daga garke shi zai je ya tarota. Duka koya masa ake kuma ya koya. Saboda kare yana da lura da fahimta. An gane ko? Kamar yanda shi karen farauta ai horar da shi ne ake, har ma Allah ya kiraye shi cewa malamin kare, kamar yanda yake cewa wa ma allamtum minal jawarihi mukallibi. Karan da in ka hango zumu ko barewa, idan zaka sake shi kai bismillah ka nuna masa bin ta zai, wanda ka nuna masa ya bi ita zai bi. Idan misali nan barewa ta yi nan, zumu ya yi nan, ka nuna masa barewa ba zai kauce bai ga wannan zumu, wanda ka nuna masa ita zai bi. Kuma ba zai sake ta, ba zai kubuce ba daga hannunka da zaran ya ganta, sai idan ka sake shi ka aika shi. Kuma idan ya je ya farauce ba zai fara ci ba, dannewa zai yi jiran zawarka. Idan ka ce masa ya dawo kuma zai dawo. To wannan shine ake kira da malamin kare, wanda Allah ya halitta mana duk abin da suka farauto. Shine ya ce wa ma allamtum minal jawarihi mukallibin. A fadarsa dai ya ce yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibati. Qul uhilla lakum at-tayyibati wa ma allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru ismallahi alayhi wattaqullaha innallaha sarihul hisab. To dan haka shi kare wanda yake na farauta da wanda yake raka dabobi wajen kiwo ya dawo da su ko yayi gadin su a garken su, to wannan shi ya halatta. Sannan na uku shine karen da aka tanade shi domin gadin gona, shi ma wannan halaka ne. Zaka iya daukan kare ya maka gadin gona, to wannan halaka ne. Akan wannan ne wasu suke kiyasta cewa mutumin da yake da gida a bakin gari, an gane ko? Inda yake tsoron a kawo masa dauki, ba laifi yana iya daukan kare, wato ya masa gadin dukiyarsa. Kiyasi ne suka yi akan shari'a da ta bada damar cewa za a iya daukan kare yayi gadin dabobi, ko wanda zai yi gadin gona kenan, wanda yake da dukiya a wuri wanda yake ba amintacce ba, yana tsoron za a kawo masa dauki, a kawo masa farmaki, to wannan yakan iya daukan kare. Amma haka nan kawai idan mutum ya riki kare, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana addini na Allah yana rage masa wato yanki biyu wato na ladansa. A kullun ladan duk abinda ka aikata na lada na ibada, to yanki biyu kiratan zai rabu. Shi kuma wannan kirat yana da girma da yawa, duk da cewa wani ma'auni ne wanda yake da yawa, kaddara cewa ma a kilo biyu ne zai rage maka addini na Allah. a kwana 10 kilo nawa kilo 20 idan aka yi wata guda ya rage maka kilo 60 na ladanka misali shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Abdullahi ibn Umar yana cikin sahih Muslim manzo Allah yake cewa maniktana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin naqasa min ajrihi kullu yawmin qiraban manzo Allah yace duk wanda ya riki kare in dai ba na farauta bane kuma ba wanda yake kiwon dabobi ba manzo Allah yace da a cikin ladan sa addini na Allah wato yanki biyu na ladan sa yana tawaya wanda Allah kada ya san iyakar wannan qiradan kin a can ladan da ake samun qirad a sallar gawa manzo Allah ya musalta shi da girman dusun Uhud to kaddara cewa anan ma ya kai misalin girman dusun Uhud a ce kullun aladanka kaman girman dusun Uhud ya tawaya su biyu kaga za a waye gari aikin lada ma nawa gare mu a yau wanda muna da sakaki akan ayyuka na ibada to dan haka wannan yana nuna kwata kwata baya halatta mutun ya riki kare in ba wanda zai masa gadin gona ko wanda zai masa gadin dabobi ko kuma kare wanda yake na farauta dan haka kenan sayar da shi haramun ne amma shi karen da aka bada izini a rika shi ne kare wanda yake na farauta to wannan shi ba laifi mutun yakan iya saya kamar yanda hadisi akwai hadisi na Jabir ibn Abdullah wanda hadisin yana cikin Sunanin Nasa'i da musnad na al-Imam Ahmad wanda yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamani sinnauri wal kalbi illa kalba saidi duk da cewa hadisin malamai sun ce akwai ta cewa a cikin sa illa kasancewar togewar da yace illa kalba saidi sai dai kare na farauta to wannan gaba akwai hadisai ingantattu wadanda suka kunshe ta kenan in kare ne na farauta wannan ya halatta a sayar da shi an gane ku kare wanda yake na farauta wannan ya halatta a sayar da shi ko ma nawa ne ya halatta a ci kudin amma duk wanda yake koma bayan haka haramun ne dan haka mutane yanzu har koma ne suke wai asumin su kare miliyoyi kafa a Turai aka musu shi kuma sannan akwai hadisi sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa wanda hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan Abdullahi dan Abbas yake cewa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an famanil kalbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da cin kudin kare sai yace wa in jaa yaqulubu samanal kalbi famla'a kaffahu turaba idan wanda ya sayan ma da kare yazo yana bukatar ka bashi kudin shi manzo Allah yace ka dauka sa ka cika masa tafin hannu kar ka bashi kudin an gane ku to dangane da abin da ya shafi shi ma wato sana'a ta kaho ta wanzamci ma'ana bugun jini wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa haramun ne kwata kwata baya halatta duk wanda zai yi kaho kama mutun kaho ka amshi kudi sai dai in masa zaka yi kai masa fi sabilillah amma haramun ne ka amshi kudi wasu malamai suka ce wato in shi wanzamin ya kasance dane to cin kudin haramun ne amma in bawa ne to wannan zai amshi kudin in ya kai ma mai gidansa wannan kudi sai ya sarrafa shi ta hanyar ciyar da dabobin sa da su bayin kamar yanda a cikin wani hadisi na Muhayyisa magana ta uku malamai suka ce an shahi wato wannan hukunci dan haka kenan a yanzu halaka ne kamar yanda shi al-Imam Tahawi ya karkata zuwa haka sai dai cewa an shafe hukunci kaza yana bukatar dalili alhali babu dalilin da ya nuna cewa an shafe wannan hukunci don haka kenan wasu malamai suka ce in shi wanzamin yayi sharadin cewa ga iya gurgurdan abin da za a bashi na lada idan yayi kahon to wannan baya halatta amma in bai yi sharadi ba to duk abin da aka dauka aka bashi wannan ya halatta ya amsa don haka a takeice su jumhurin malamai sun tafi akan cewa abinda shi mai kaho yake amsa wannan halaka ne kenan halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi sai suka dauke shi akan wato kaman tsarkakewa ne an gane ku me yasa saboda in har ka ce haramu ne to akwai hadisi na Muhayyisa wanda shi hadisi na Muhayyisa Allah ya kara masa yadda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi Muhayyisa yana da wani bawan sa da yake zuwa yaje yayi kaho idan yayi kaho sai ya zo masa da kudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma Muhayyisa wannan kudade ka ciyar da dabobinka, ma'ana ka ciyar da dabobinka da bayinka. Malamai suka ce in har haramun ne, to yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa ya ciyar da bayi, wanda ai duk abin da Allah yake dora ma bayansa na dokoki ba bambanci tsakanin da da bawa. An gane ko? Yanda Allah ya halitta ma da wasu abubuwa shi ma bawa an halitta masa, duk abin da aka haramta ma da bawa shi ma an haramta masa, babu dalilin da ya bambanta tsakaninsu. Don haka anan malamai suka ce kenan hanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hani ne wanda yake nuna karhanci. Sannan kuma akwai hadisi, hadisi ne sahihi wanda yana cikin sahihul Bukhari. An gane ko? Hadisi ne ma muttafaqun alaihi. Abdullah ibn Abbas yake cewa ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa a'tala hajjama ajra. Manzon Allah ya kirayi wanzami ya masa kabo, kuma da ya gama manzon Allah ya biya shi ladan shi, ya dauka ya bashi. A riwaya ta Bukhari yake cewa ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi hajama walau kana haraman lam yu'ti. Abdullah ibn Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho, ma'ana ya sanya an masa kaho, wanda ya masa kahon manzon Allah ya dauki ladan shi ya bashi. Abdullah ibn Abbas yace inda haramu ne manzon Allah ba zai bashi ladan shi ya biya shi ba. An gane ko? A wata riwaya yake cewa walau adima karahiyatan lam yu'dihi, inda ya san da haramcin haka manzon Allah ba zai dauka ba ya bashi. Kaga dauka ladan shi da manzon Allah ya bashi yana nuna cewa halaka ne. Sannan akwai hadisi na Anas dan Malik Allah ya karra masa yadda, yana cikin sahihai wanda akwai wani daga cikin wanzamai waɗanda suke yin kaho a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana kiran shi Abu Tayyiba. Ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaho, fa amara lahu bi sa'in min tamr. Manzon Allah ya sanya aka dauko tiya ta dabino aka bashi. An gane ko? Wa amara ahlahu an yukhaffifu min kharajihi. Manzon Allah ya sanya wakilan shi cewa karan shi da ake amsa kudin haraji, manzon Allah ya ce a sauƙaƙa masa, kada a tsananta masa, a dan sassauta masa. To dan haka waɗannan dalilai gaba ɗayan su suna nuna cewa shi wanzami wanda yake mai kaho wannan ya halatta kudin da aka bashi ya amsa, illa kasancewar anan malamai suka ce ya kamata mutum ya tsautace ya nemi wata sana'a, saboda kasancewar munin abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cewa khabis, kamar yadda al-Imam Shawkani a cikin littafinsa Nailul Awdar yayi bayanin cewa anan saboda sana'a ce koma baya, kaskantacciyar sana'a, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kudin da ake samu ta wannan hanya cewa khabis ne, amma ba dan haramun bane ba. An gane ko? Inda haramun ne, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa, manzon Allah ba zai biya wannan wanzami ba. Dan haka dai anan kenan shi kaho, kamar yadda dai abu ne wanda yake sananne, shine na a tsatsa ga jiki a kafa kaho a tsotso jini, kenan wannan sana'a shi in ya amsa halaka ne. An gane ko? In ya amsa halaka ne, don haka ba haramu bane ba. Kuma anan akwai sana'o'i wanda tun a baya sana'a sun wuce a lissafa, wanda Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa sana'a ce wadda take halattacciya. Kuma a ci gaba da aka yi a yanzu, mutum yana akwai kayan yin kaho wanda mutum yana iya ma kansa, wanda kana iya ma kanka, illa kasancewar daurewa ka dan tsatsa ga jikin naka ne akwai wahala. Ko kuma in ya kasance kenan ba a gabanka bane, a bayanka ne, kenan wannan dole sai ka nemi agaji da wani. To kasancewar akwai sana'o'i wanda malamai suka ce waɗannan sana'o'i su ne suka fi kowace sana'a wanda ya kamata a ce musulmi ya runguma. Sana'a ta farko shi ta ce kasuwa, saye da sayarwa. An gane ku? Don haka wasu malamai sun tafi ma a ce a kan cewa duk a cikin sana'a babu sana'ar da ta kai kasuwa, ma'ana ka kasa kaya ka sayar da su. Sannan nau'i na biyu daga cikin sana'a akwai aikin hannu. Aikin hannu sana'a ga ta nan kala-kala wadda mutum zai yi, ita ma wannan sana'a ce wadda tana kusa da halak in har mutum ya kiyaye. Sannan sana'a ta uku, wato akwai noma da kiwo, shi ne ake kira da azira'a. Wannan ita ma sana'a ce, hanya ce wadda take ta tara dukiya. Duk da cewa gaba ɗaya malamai sun yi saɓani, wasu suka ce noma shi ya fi, suka ce me yasa saboda akwai sadaka jariya a cikin sa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya dasa itaciya ko ya shuka wata shuka manzon Allah yace da abinda aka ci da abinda aka sata da abinda duk wani tsuntsu ko dabba ko kwari ya ci to wannan sai ya kasance sadaka ce mai gudana ga mai gonar har zuwa kiyama da dabba da za ta zo ta ci karmamin da wanda zai zo ya dau amfanin gonar ya ci da wanda zai zo ya sata da tsuntsuwar da za ta zo ta tsatsaga gaba ɗaya wannan zai zame maka sadaka jariya har zuwa kiyama haka in itaciya ce ka shuka wanda take yin meyin ƴaƴa duk wanda ya ci ƴaƴan koda sata aka yi to wannan za ka samu ladan sadaka mai gudana har zuwa kiyama dan haka wasu suka ce sana'a ta noma ita ce fiyayyar sana'a wasu suka ce a sana'a ta hannu me yasa saboda annabi Dawud alaihi salam sana'ar hannu Allah ya koya masa ubangiji ta'ala yake cewa allamna sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum yanda ake kera sirki Allah ya koya masa domin shi makiri ne annabi Dawud haka idan ka dauka annabi Nuhu najjar ne ma'ana kafinta ne amma fiyayyar sana'a wato shine jihadi domin ita ce sana'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bu'istu bisayfi baina yadayhi sa'a hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika la waju'ila rizqi tahta dhilli ruhi waju'ila adh-dhulla was-sagara ala man khalafa amri manzon Allah yake cewa an turo ni da takobi gabanin alkiyama har sai inda ci gaba da yakar jama'a sai an kai lokacin da aka kadaita Allah a cikin ibada amma matukar akwai bulbudin mushrikai a doran kasa to ba maganar addinin jihadi jihadi kuma sai ya dangana da alkiyama manzo Allah sai ya ce waju'ila rizqi kusan da cewa an sanya arziki na ta hata dhilli ruhi wato karkashin wato inuwar mashina arzikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin inuwar mashin sai yake ma'ana ganima ta yaki domin Allah ya faɗa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir idan aka je jihadi aka gama jihadi aka samu ganima to wannan ganima gaba ɗaya za a kasa ta kashi biyar ɗaya daga cikin kashi biyar wannan na Allah ne da manzansa an gane ku wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da haƙƙi a cikin sa da dangin shi waɗanda suke na kusa wanda Allah ya haramta musu cin zakka abinda ya rage kashi hudu shine za a raba a tsakanin mayaka shine sai yace an sanya kaskanci da wulakanci game da duk wanda ya saba ma al'amarina dan haka babu abinda yake shanyo ma bawa kaskanci sama da saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wulakanci in dai ka saba ma lamarinsa to zaka hadu da wulakanci to dan haka wannan shine hadisin da yake tabbatar da fiyayyar sana'a gaba daya a cikin dukkan sana'o'i wato shine jihadi an gane ko ganima ta yaki wannan ita ce fiyayyar sana'a amma duk da cewa waɗannan sana'o'i in har mutun ya kiyaye to ta hanyar su zai samu dukiya mai albarka in ma kasuwa saye da sayarwa wanda Allah ya sanya mata albarka zaka ga mutum fa duka jarinsa inda zaka jimulce bai wuce jika biyar ko jika goma amma a cikin wannan addini na Allah zai yi hidimar jika guda ko abin da yake sama da haka shi kanshi inda tsayawa zai yi tunani yayin lissafi sai ya rasa ta ina wannan kudade yake samu ya biya bukatun shi to abu ne Allah ya sa albarka a cikin sa matukar mutum zai yi gaskiya gaya idan ka dauka ita sana'ar hannu ita wannan sana'ar hannu ba maganar cewa hoka fadi in dai ba kaya bane ba za ka sayo sannan ka kera sannan ka je ka saida amma in a zo a biya ka ne na maganar ka ce ka fadi ba ta mata so ba sannan kuma ka dauka shi noma dan abu ne kadan za ka shuka ubangiji ta'ala sai ya sanya albarka a cike shi shi zai shayar maka da gonar ya fito da tsiran sannan kuma shi zai tattala shi har ya kai lokacin da zai yi amfani ka girba abin da ka shuka a takaice dai shi wannan hadisi kenan yana nuna mana kudin kari dai haramu ne kamar yadda bayani ya gabata banda wanda shari'a ta tuke shi ko kudin karo wannan kwata-kwata haramu ne baya halatta an gane ko da bata kama daki ba in dai an tabbatar da sana'ar ta ce to cin kudin ta haramu ne sai dai in ta hanyar wani aiki ne mutum yayi aka biya shi haka wa kasbul hajjam wato shi kuma wannan kenan a matsayin kenan tsarkakewa ne in so samu ne kenan ya zamanto shi wanda zai ma wani kahu yayi shi dan Allah kada yayi sharadin cewa sai an bashi kaza duk abinda aka dauka aka bashi ya sanya albarka dan haka anan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gama masa manzon Allah ya dau zakatiya ɗaya na dabino ya bashi kuma manzon Allah ya gaya ma wakilansa cewa wani a dan saukaka masa harajin shi an gane ko a saukaka masa harajin shi saboda shi haraji dama wannan shi ba musulmi bane ba kamar yin haka ce haraji kasar da aka je aka ci ta da yaki akan bar musu gidajen da gonakan da wasu masana'antun su sai su ci gaba da wannan amma daula ta musulunci sai ta yi sharadin cewa duk abu kaza in sun yi kenan kaza za su ba wato daula ta musulmi kenan shi wannan shi a matsayin kenan tsarkakewa ne abin da yafi dacewa wanzami in zai yi kaho kenan kada ya ce kaza za a ba yayi shi dan Allah in an dauka an bashi ya amsa ba laifi bane in kuma ya tsarkake ya ce a ya bari to kuma wannan kuma shine ma yafi dacewa to nan ya kamata kenan mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك